This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ibrahim Kalma sai garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci.
Kuma babban masifa yanzu a wani bangaren sun bar ma daukan shanu sai tuje su saci mutane su dauki mata su dauki mai gida su dora mai kudi ya dauki shanu hukuma na gani 30-40 a dora mutu sama da miliyan 10.5 a je kasuwa kuma an san dalilin sayar da shanun na a sayar da su.
Alhaji Husaini Buso muqaddashin shugaban kungiyar Miyatti Allah ta makiyaya a Najeriya Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin cike da gaskiya sannan mu kawo muku sharhi da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya.
Masu saurari barkanku da shan hantsi ga labaran. Kasar Myanmar wadda ta sha suka daga al'ummar duniya saboda rawar da ta taka a matsalar yanci rani a yankin kudu maso gabashin Asiya a yanzu ta ce a shirye take ta taimaki dubban yanci ranin da sauran waɗanda matsalar fasakwabarin mutanen ta ritsa da su waɗanda suka rasa ta yi a can cikin teku. Wani jawabin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na yau Laraba ya ce ƙasar ta Myanmar ta yi matuƙar damuwa daga labaita da kuma haɗarin da mutanen da ke cikin jiragen ruwan ke fuskanta waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar Rohingya ne tsiraru daga ƙasar Myanmar da kuma Bangladesh. Wannan matsalar ta samo asali ne a farkon wannan watan bayan da ƙasar Thailand ta wargaza daɗaɗɗiyar harkar nan ta safarar mutane musamman 'yan Rohingya. Masu fasakwabarin mutanen sun arce sun bar dubban mutane jirage na ta tangaɗi da su a teku. Kimanin 300,000 daga cikinsu an ceto su au sun isa gaɓoɓin Malaysia da Indonesia da Thailand da kansu. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai wasu dubbai da suka maƙale a tekun kuma suna fuskantar ƙarancin abinci.
Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Iraki daga hannun mayakan ƙungiyar ISIS masu da'awar kafa daular Islama. Tun da farko mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Colonel Steve Warren ya ce wannan yunkuri na sake kwato headquarters ta lardin Anbar ya ba wato ya dada fuskantar kalubale sanadiyar gudun da sojojin Iraki suka yi suka bar dimbin makaman da Amurka ta samar a Ramadi yayin da suka fuskanci farmaki daga mayakan ISIS ranar Lahadi. Sake kwato Ramadi da kungiyar ISIS ta yi ya janyo mummunan suka ga manufofin shugaba Barack Obama game da rikicin na Iraki ciki har da hare-haren da jiragen sama kawai ke kaiwa ma 'yan ISIS ba tare da koda alkawarin tura sojojin Amurka na ƙasa su taimaki 'yan Iraki ba. To amma mai magana da yawun fadar shugaban na Amurka ta White House Josh Earnest ya zargi 'yan majalisar tarayyar Amurka da kin baiwa Mr. Obama wata sabuwar damar da ya nema ta matakin soji don yakar ita kungiyar ta ISIS.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a Amurka da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin ƙasar China waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin China. Da suke bayyana tuhumar wadda aka yi tun a watan jiya, wasu jami'an gwamnatin Amurka a birnin Washington sun zayyana tuhumce-tuhumcen a jiya Talata. Sina wanda ake zargin sun hada da Mr. Hayo Zhang wanda ke kame da wani injiniya irinsa mai suna Wayne Fang da sauran wasu injiniyoyi sinawa su hudu da wasu profesoci waɗanda duk ake zargi da satar fasaha daga kamfanonin Amurka irin su Skyworks Solution da Avago Technologies waɗannan kamfanonin na Amurka na kera na'urorin tace sauti waɗanda ake amfani da su a wayoyin hannu da sauran na'urorin tafi da gidanka da ke sarrafa sakonni da ke shigowa da ficewa a wayar salula.
Yan sanda a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka sun faɗa jiya Talata cewa suna ɗaura ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin banga na mahaya babura. Ba mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya babura masu gaba da juna da kuma ƴan sanda waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane tara lokacin cin abincin rana a wani wurin cin abinci. Mai magana da yawun hukumar ƴan sandan Waco da ke jihar ta Texas Patrick Swanton ya ce da alamar ba a kawo ƙarshen faɗan na nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura ta Bandido da kuma ta Cossack. Swanton ya ce ƴan sanda na tambayoyi ma mutane sama da 170 to amma binciken na fuskantar cika saboda wasu da ake zargin ba sa faɗin gaskiya.
Kwatsam Koriya ta Arewa ta soke gayyatar da ta yi masu katare jira na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, Mr. Ban, wanda ke ziyarar kwanaki biyar a Koriya ta Kudu, ya faɗa yau Laraba cewa babu wani bayanin da aka yi game da canza shawarar da aka yi a ƙwararren lokaci wanda ya ce an shaida masa ne ta kafar diflomasiyya. Da dai shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin ziyartar rukunin gine-ginen kamfanonin nan ne da ke Kyonsong a Gobo Alhamis wanda ke Arewa da gandun da ba a harkar soji ciki wanda ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ƙungiyar Miyatti Allah ta Makiyaya a Najeriya ta koka kan satar dabbobinsu wadda yanzu ya hada da masu dabbobin da iyalansu. Ga Mustapha Nasu ba tsari da rahoto.
Ƙungiyar Makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta bayyana damuwa akan yadda ake ƙara samun yawaitar satar dabbobi da kuma uwa uba sace fulanin a Najeriya. Ko da yake dai ƙungiyar ta dora laifin wannan ta'addanci ga matasan fulanin ƙasar, amma ta nemi sabuwar gwamnati mai shigowa da ta yi wa Allah ta shawo kan wannan matsala. Kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na Najeriya Alhaji Hussein Bosu ya bayyana,
hukuma ita ke da haƙƙin kare kowa. Mu a ƙungiyance muna wayar da kai, muna ɗaukar matakai na wayar da kansu da kira gare su da su bar wannan mugun abu. Kuma babban masifa yanzu a wani ɓangaren sun bar ma ɗaukar shanu sai su je su saci mutane, su ɗauki mata, su ɗauki mai gida, su ɗora mai kuɗi, ya ɗauki shanu, hukuma na gani ya ɗauki shanu sa 30-40 a ɗora mutu sama da miliyan 10.5 a je kasuwa, kuma an san dalilin sayar da shanun na a sayar da su, a je a bada kuɗi a sayar na a sako. Ci aman namu na kogi na Miyatti Allah sun ɗauke shi shekara kusan ɗaya yanzu kenan, don wata wajen 7 sun karɓi kuɗi a iyalansa gaba ɗaya, sannan kuma har yanzu ba ɗuriyarsa.
Har yanzu ba a gane inda yake ba.
Ba a gane inda yake ba, an yi report a kogi, ba abin da aka yi. To saboda haka mun ga cewar matsalan nan na Filani zai zo ya fi Boko Haram da ma damuwa a nan ƙasan idan har aka yi sakaci da wannan.
Kun tabbata Filani ke wannan abu?
Mun tabbata mutane nawa aka kama, waye zai zo ya kori garke, ya sarrafa garke, mutum biyu su kori na 500-600 su sarrafa su tafi da su.
A ɗaya gefen kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Bosu ya yi bayanin matsayinsu a kan matakin da gwamnatin ƙasar Ghana ta ɗauka na korar wasu Fulani a ƙasar.
Mun ji labari, mun samu report an rubuto mana. Ƙungiyarmu ta ƙasa ƙarƙashin shugabancin shi Ardo Muhammadu Zuru, mun rubuta ma minista na harkokin waje da minista na cikin gida, mun rubuta ma ambasada na Ghana na nan, mun aika wasu mutane mu sun je wanga lamarin. Lamari ne wanda yake abun kyama, tunda Filani ƴan Afirka ne. Ghana shekaru nawa tunda Filani suke a Ghana? Ai ina ga ƴan Ghana ba za su yi faɗin shekarun ba.
Amma sun kaman hukumomin Ghana sun ce akwai wasu abubuwa da su Filani ke yi waɗanda yake su hukumomin can ba su yarda da wannan ba, kuma ya saba ma dokokinsu.
A nawa sani duk wanda ya yi abun da ya saba ma doka kama ce ake yi a huskanci hukunci, ba wai a kore shi da ƙasan ba.
Mataimakin shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Bosu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ibrahim Alfa Ame yana tafe da maimacin shirin ciki da gaskiya kamin nan sai a cigaba da shakatawa da wannan busa ta sarewa. Kusan minti 12 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Ni Solomon Dalung ina gawa samsu cewa bayanin da yayin nan mun yi da shi amma ya bir jin kunya mara kasa kunya. Ya saya ya ga wanda yan Najeriya gaskiya abin muka zuci shi kenan. Kudin mu ma sun bata fiye da hakan na fada.
Aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa, kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tantance da natifi, saboda na san yadda muke takun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu lafiya ba.
Jama'a assalamu alaikum. A yayin da Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ke ci gaba da shirin karbar ragamar mulki a cikin wannan watan, wani abu nazarin ya da cin hanci da ya kasa tafiya shine batun kudade masu dan karen yawa da ake zargin cewar sun bace a kamfanin mai na Najeriya NNPC, abin da yasa har bankin duniya da wasu jami'ai suke kiran cewa lalle a gudanar da bincike sosai kan wannan kamfani. To a cikin shirinmu na yau za mu cilla gaba daga inda muka tsaya a makon da ya shige. To kamar yadda ba za a rasa sani ba, a watan da ya shige ne shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan ya bada umarnin cewa a fito da rahoto na binciken da aka gudanar game da waɗannan kuɗaɗe da ake zargin cewa sun ɓace. Wanda ya fara bankaɗo wannan batu na ɓacewar kuɗaɗen kuwa shine mai martaba Alhaji Sanusi Lamido Sanusi, sarkin Kano na yanzu wanda a lokacin yake gwamna a babban bankin Najeriya. To lokacin da ya bankaɗo wannan almundahana da kuma ɓacewar kuɗaɗen nan, sai suka sa kafar wando guda da gwamnati. To muna tsakiyar wannan magana da Solomon Dalang a wancan lokaci ne sai ga wata sanarwa ta fito cewar gwamnatin Najeriya ta dakatar da shi gwamnan na babban bankin Najeriya daga kan mukamin sa a saboda wannan abun. Shirin da za ku ji a yau shiri ne wanda muka fara gabatar da shi a ranar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2014, wato shekarar da ta shige lokacin da labari ya fito game da dakatar da shi gwamnan babban bankin na Najeriya. A makon jiya ne muka ce muku yau za mu ci gaba da batun cacar baki tsakanin gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lamido Sanusi da kamfanin mai na NNPC da kuma ma'aikatar man fetur din ta Najeriya kan wasu kuɗaɗe da suka salwanci, waɗanda ministar mai ta ce an biya kuɗin tallafin kananzir da wasu daga ciki, duk da cewar ba a ware koda sisin kwabo a kasafin kuɗi domin a yi haka ba. A makon na jiya, barista Solomon Dalong ya ce yana tausaya ma Sanusi ya kuma faɗi dalilansa. Kwatsam sai ga labari cewar ai shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya dakatar da Sanusi Lamido da Sanusi, wato dai kamar shi Igbarman Otarog Solomon Dalon ya san abin da ke shirin faruwa game da shi Sanusi. Bari mu faro da martanin da shi Sanusi ya maida a birnin ya mai kasar Niger, inda yake ziyara aiki a lokacin da gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta ba da sanarwar dakatar da shi.
To na farko dai alhamdulillah, aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa, kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tuntun na tafi, saboda na san yadda muke takun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu lafiya ba. Babban abin da zan faɗa shine na gode wa Allah da ya bani iko na bautawa ƙasa, kuma na gode masa da ya bani ƙarfin zuciyar da nayi abubuwan da nayi, bani da wata nadama ko kadan, kuma ne wa waɗanda za su ci gaba da aikin nan fatan alkhairi, kuma ne wa ƙasa fatan alkhairi, Allah ya ce bake su.
Sanusi ya yi misali da ministar mai Dezani Alison Madueke, wadda ta furta da bakinta cewar ta kashe kuɗi fiye da dala miliyan 300,000 domin tallafawa farashin man kananzir, duk da cewar Majalisar Dokokin Najeriya ba ta yi dokar kasafi na yin haka ba. Ba a keɓe kosisin kwabo a cikin kasafin kuɗi domin yin hakan ba, kuma uwa Obama tara wannan kuɗin aka yi kafin ya shiga aljihun gwamnati. Aka ce an biya tallafin farashin man na kananzir da shi. Sanusi ya ci gaba da cewa,
ba ni da niyyar komawa aiki, kuma ba na sha'awar na koma aiki, amma za mu je kotu don a tabbatar shugaban ƙasa yana da iko ko ba shi da ikon ya dakatar da gwamnan banki. Saboda idan ba haka aka yi ba, gobe wani gwamnan bankin ba zai iya aikinsa ba, ko wani shugaban ƙasa zai iya dakatar da shi. Saboda bankin kansa da kuma ƙasa ya kamata a je kotu. Yanzu misali ai an samu minista ta mai wacce ta zo gaban majalisa gaban talabijin ta faɗa ta ce ta kashe dukiyar mutane dala biliyan 3 da miliyan 500 akan tallafin kananzir ba tare da an samu wato budget daga wajen majalisa ba. Ba abin da aka yi, kuma waɗannan maganganu suna cikin maganganun da aka yi, wato ba wannan na ƙarshe ne, an daɗe ana yi. Saboda haka take-take ne wanda an daɗe ana yi, kuma dama an san a haka za a ƙare.
Sanusi Lamido Sanusi kenan. To tun ma kafin a ba da sanarwar dakatar da shi Sanusi ɗin, Igbarman Otarog Solomon Dalon ya ce shi tun lokacin da su Goodluck Jonathan suka zuga Sanusi domin ya goyi bayan janye tallafin farashin mai, ya fara tausaya masa domin ko ya san abin da zai biyo baya.
Wato duk wani dambarwa da yake shafe da wannan al'amarin na bi diddiginta, na tausaya wa shi Sanusi, domin Sanusi ya fito daga gida wanda akwai kyakkyawan tarbiyya, kuma wannan gidan tana da suna a nan arewa, an san gidan da hali mai kyau. Wahalan da ta samu Sanusi shine lokacin da ya zama gwamna na banki na Nigeria, wato bankin Iko, ya shiga wani dangantaka na kudda shugaban kasa. Yana cikin wadanda yana gani kamar shi shugaban kasan Nigeria zai zo ya tabaka wani abin kirki. Saboda haka ya je sai hada kai da shi, yana gani za a yi tafiya wanda Nigeria za ta shugaban kasan ya ci na yanzu Goodluck Jonathan, yana gani kamar za a haife da ne mai ido. Sai ya shiga ciki ya yarda cewa dole a janye tallafin mai domin a samu kuɗi a yi gyaran ƙasa. Amma ni a wancan lokacin sai na fara tausaya mishi, domin na sani cewa zai shiga wani hali ne fita zai yi mishi wuya. Ba yanda za a gaya ce mala'ika ya zo ya rawa cikin tabuwa ce fita rigan shi ba datti ba daudu. To abin da ya samu Sanusi kenan. To da ya shiga ciki aka zo an fara sasatacin kuɗin, ya ga abin ba da gaskiya ake yi ba. To yana nema ne ya kunce igiya a wuyansa. Amma a gaskiya maganan Allah, yanda na zauna nan, na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. Ina gayawa Sanusi, ni Solomon Dalon ina gayawa Sanusi cewa bayanin da ya yi na mun yi da shi, amma ya bar jin kunya mara kasa kunya, ya saya ya gaya wa Najeriya gaskiya abin da muka zai da shi kenan. Kudin mu ma sun bata fiye da haka na fada.
Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayabu ya ce babu abin da zai ce masa Sanusi Lamido Sanusi, sai dai ya ce masa Allah ya masa albarka. domin kuwa samun mai karfin hali da zai fito ya bayyana abin da ya bayyana din nan yana da matukar wuya.
Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa bane, illa kamar yadda nake da karfin imani akai cewa dillala cewa duniya ba a rufe na Allah. To wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haduwarsa da Allah, yayin da imanin da addininsa ya kallafa masa, kuma yake ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya, har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kurukuru. Amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba, ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba, za a yi kokarin a kashe mu raba ne. To Allah ya bashi karfin imani da tsoron haƙuransa da Ubangiji, shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ci, kuma abin zai baka sha'awa shi dai maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashin sa, maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo nawa, kuma shi yake so i rabu da shi. To kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane dan Najeriya, in dai yana da imanin shi dan Najeriya ne na halal. Dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka, ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane. Saboda haka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan, da duk irin tarihin za mu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka riƙa faruwa,
kuma ya za mu magance su.
A sauraro, ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da bin sawun waɗannan kuɗaɗen talakawa dubban miliyoyi da suka yi layar ɓata, ko kuma dai in ce suka shige aljihun da bai kamata su shiga ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC.
A kasance tare da mu ranar Litinin cikin shirinmu na safe domin jin ci gaban wannan batu. Mustafa Nasir ba tsari ya yi nazarin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako. Mustafa, bismillah.
Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke shirin sauke ministocinsa a ranar Laraban nan. Jaridar ta ce wata majiyar da ta samu daga fadar shugaban ƙasar na nuna cewa shugaba Jonathan zai rusa majalisar ministocinsa ne a wani zaman da za a gudanar a fadar shugaban ƙasa a ranar Laraban nan. A ɗaya gefen kuma, jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna yadda majalisar dokokin jihar Adamawa ta buƙaci gwamnan jihar da ya mayar da wasu kuɗaɗen da ya karɓo bashi. Jaridar ta Daily Trust din dai ta ce majalisar ta buƙaci gwamnan jihar Adamawan Bala Ingilari da ya mayar da wasu kuɗaɗe naira miliyan 2,000 da ya karɓo bashi daga babban bankin ƙasa da sunan baiwa manoman jihar bashi. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Namadi Sambo da matarsa sun roƙi gafara 'yan Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin labaran jaridar Leadership. Jaridar dai bayan ta bada labarin cewa bayan sa'o'i 24 da shugaba Jonathan da matarsa suka roƙi gafara 'yan Najeriya, shi ma mataimakin shugaban ƙasa Namadi Sambu da matarsa sun roƙi gafara duk wani ɗan Najeriya da suka ɓata ma rai a cikin shekaru 5 da suka yi suna aiki. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ɗauko labarin wasu mutane 5 ne, ‘yan asalin jihar Bauchi da za su yi tafiyar ƙasa zuwa ƙasar Saudi Arabia saboda nasarar da Janar Muhammadu Buhari ya samu. Jaridar dai ta ce mutanen 5 ‘yan asalin ƙaramar hukumar Bauchi ne sun ce za su yi tafiyar ne zuwa birnin Makka na ƙasar Saudi Arabia domin su yi du'a'in nuna godiya ga Ubangiji akan nasarar lashe zaɓe da Janar Muhammadu Buhari ya yi. A ɗaya gefen kuma, jaridar ta Blueprint ta ba da labarin cewa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya su 19 sun zaɓi gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shattima a matsayin shugaban ƙungiyar. shi dai Kashim Shatiman zai karbi ragamar shugabancin kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya daga gwamnatin jihar Niger mai barin gado Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna yadda ƴan kungiyar Boko Haram suka sace wasu mata a jihar Adamawa. A ƙauyen Sabon Gari da ke cikin ƙaramar hukumar Madagali ta jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ƙarfe 3 da minti 25 da rabi ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum Radio America. Mai magana shugaba Iliya ne kanci da shayi bakin kasuwa ga cikin daura Najeriya. A zangance da rabon gidan Sanjo da aka yi gidan Saburo a jamhuriyar Nijar, lalle kan gwamnatin Nijar ta yi kokari, Allah saka musu alkhairi. Ina kira da babban murya don Allah don Annabi duk wanda aka taimakawa da wannan hira na Saburo Sanjo wato ya kasance ka yi amfani da shi. Ba an ba ka wani don ka bauta hanya ka yi dukiya da shi ko kuma ka ba da a ba ka wani ɗan kuɗi kankani wanda za ka fitar da rayuwarka. Dan Allah dan Annabi da wannan kira Allah sa dai wanda aka yi don su sun je na kira nawa. Allah wani ya taimaka, Allah wani ya kara na daraja.
Assalamu alaikum ɗan Hausa na BOA. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingulu jihar Yobon Najeriya. Hakika nan ya tsokaci game da ƙananan ƙabilu da suke tsakiyar arewacin Najeriya da suke ikirarin Majalisar Ɗinkin Duniya da ba su ‘yancin kai. Hakika sun nuna rashin haƙuri da juriya. Tunda Allah ya ba mu sabuwar gwamnati, ya kamata su yi haƙuri su ga irin matakan da za ta ɗauka a yankunansu da matsaloli na hare-hare ke da su. Na gode sahihin Hausa na BOA. Wannan shi ne ra'ayi.
To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Kasar Myanmar wadda ta sha suka daga al'ummar duniya saboda rawar da ta taka a matsalar yanci rani a yankin kudu maso gabashin Asiya, yanzu ta ce a shirye take ta taimaki dubban yanci ranin da sauran waɗanda matsalar fasakwabrin mutane ta ritsa da su waɗanda suka rasa ta yi a cikin teku. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Iraki daga hannun mayakan kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi wasu Sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a Amurka da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin ƙasar China waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin China.
To madalla a gaishe ka da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma sai Garba da Kiba Hero Dodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa, a nan ne sahabo Imam Ali zan da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.